Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 28 ga watan Oktobar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Idan muka tsunduma cikin shirin, za ku ji koken wasu makiyaya a jihar Oyo akan wata doka da majalisar dokokin jihar ke shirin gabatarwa. Sai batun yaƙi da ta'addanci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin ta yi nasara. Baya ga haka, batun tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari shi ne abu mafi ɗaukar hankali a al'ummar Najeriya, wanda yau za mu so mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan maudu'in. Wai kuwa tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi talaka na ganin alfanun waɗannan tafiye-tafiyen kuwa? Lambar dai kamar kullum, alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5, kuma muna tafe da labaran wasannin tamola amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaba Amurka Donald Trump yau Litinin ya ce yana murnar nasarar kaifar maki da sojojin Amurka suka yi akan shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya a ƙarshen makon jiya, kuma suka kankantar da shi suka kashe shi, inji Trump. Trump ya faɗa wa shugabannin 'yan sanda a wani taro a Chicago yana mai cewa ya mutu kuma ya mutu a wulakance. Ina tabbatar muku bai mutu jarumi ba. Shugaban na Amurka ya ce da ya kamata a ce an kashe Baghdadi shekara da dama, kuma wani shugaban kasa ne kamata a ce shi ne ya kashe wannan mutumin. Ya ce Amurka na rike da dubbai 'yan ISIS a gidan yari, kuma ana sa ido sosai a kansu. Trump ya kuma ce Amurka tana shirin ta sa sojojinta su rike rijiyoyin mai a Siriya da ke samar da kudaden shiga na dala miliyan 45 a kowane wata, duk da cewa ya kwashe yawancin sojojin Amurka daga arewacin Siriya da ke dabda kan iyakar kudancin wato Turkiya. Wani tsohon hajjibin tsohon babban jami'i a kan tsaron ƙasa a fadar White House ya ƙi bayyana a majalisa a yau Litinin ya ba da bahasi a kan binciken tsige shugaba Donald Trump da Democrat ke yi a majalisar. Charles Cooperman, da ya taɓa zama mataimakin tsohon mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa John Bolton, ya samu sammaci daga 'yan majalisar Democrat a majalisar wakilai domin ya amsa tambayoyi a sarrance a kan abin da ya sani game da matsin lamba da Trump ya yi wa Ukraine ta taimaka wa harkokin siyasan shi, wato ya buɗe bincike, wato ƙasar ta buɗe bincike da dama. Cooperman ya saurari kiran waya wadda aka yi a ranar 25 ga watan Yuli, inda shugaba Donald Trump ya matsawa Volodymyr Zelensky, shugaban Ukraine, lamba ya taimaka masa ya bincike duk wani hannu da kasar ke da shi a kokarin da aka yi aka da shi a zaben shekarar 2016, da kuma gudanar da bincike akan babban abokin karawan Trump din na Democrat a zaben shekarar 2020, wato tsohon shugaba Joe Biden, da kuma aiki da ɗansa da ake kira Hunter Biden ya yi, wanda ya taɓa zama babban ko kuma mamba na hukumar zantarwar kamfanin gas a Ukraine da ake kira Burisma. Fadar White House ta umarci Cooperman kada ya amsa sammacin da aka bashi a majalisa, bayan haka ne shi kansa ya shigar da ƙara a kotu a ranar Juma'a akan wani umurni ne ya kamata ya dauka na majalisa ya je ya bada bahasi ko kuma na fadar White House ya ki zuwa majalisar. Lauyan Cooper Ban ya ce dole ne ya amsa sammaci da majalisa ta bashi in dai kotu ta yanke hukuncin da ya yi daidai da bukatar da majalisar ta nema. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta amince a jinkirta shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan Janairun shekarar 2020, in ji shugaban na EU a yau Litinin. Donald Tusk ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa ƙasashen Tarayyar Turai 27 sun amince da buƙatar Burtaniya na yi mata sassauci wurin ficewar, lamarin da ke tabbatar da Burtaniya na iya ficewa da zarar majalisar ta cimma matsaya tun kafin lokacin da aka ƙara mata ya isa. Shawarar ƙarin lokacin na cikin sassaucin ta biyo bayan wata ganawar minti 30 tsakanin jakadu na ƙasashe 27 na EU a birnin Brussels bayan da Faransa ta janye ƙin yarda da ta yi da wannan shawara a makon da ya gabata. Duk da wani jinkiri da aka huskanci a wannan lokaci, sai dai an nuna cewa Burtaniya zata saurara har sai ko wato kasashen duka sun amince da duk wani jinkiri da zata bukaci nan gaba kafin a tabbatar da hakan. Da ƙarshe, kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da suka hada da Human Rights Watch da kuma Amnesty International sun fitar da wasu rahotanni daban-daban a yau Litinin akan mulkin danniya da gwamnatin Tanzania a ƙarƙashin mulkin John Magufuli yake yi wa al'ummarta. Kungiyoyin na kare haƙƙin bala'adama da kowannensu suka gudanar da bincikensu a bara, amma dukkaninsu sun fito da sakamako iri guda akan ayyukan da gwamnatin Magufuli ke yi, cewa bata baiwa 'yan jarida dama su gudanar da ayyukansu, kana tana takaita ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu. Jami'in bincike na Amnesty a Tanzania, Roland Ebole, ya kira ga Magufuli a yau Litinin ya yi nazari akan ayyukan gwamnatinsa na rashin mutunta dokokin kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar. Dole hukumomi su daina tada hankalin jama'a da tsoratar da su da kuma kama wato masu fafutuka da 'yan jarida da kuma abokan adawar gwamnati, in ji Orion Inyeko, jami'in binciken Human Rights Watch a Africa. Shugaba Magufuli dai ya kwashe shekaru hudu yana mulkin kasar, amma yanzu lokaci ya kai da za a sake yin wani zaɓe a sabuwar shekara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya, bari mu shiga taskar rahotannin namu. Kungiyoyin makiyaya a jihar Oyo sun yi kiran wani gaggawa na wani taro na mambobin kungiyoyin inda suka nuna rashin amincewarsu da wata sabuwar doka da gwamnatin jihar Oyo ke kokarin dabbakawa wanda aka kai ma majalisar dokokin jihar domin dubawa. Hassan Umaru Tambuwal ya aiko muna da ƙarin bayani.
A yayin da majalisar dokokin jihar Oyo ta kafa dokar hana kiyon yawo a jihar, kungiyoyin makiyaya na Gan Allah da Meti Allah sun ce alambaram ba su yarda da dokar hana kiyon yawo ko sarari a jihar ba. A wani taron gaggawa a hedkwatar kungiyar Gan Allah a jihar Oyo da ke garin Isenyi a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Gan Allah na jihar Oyo, Yusufu Haruna, wanda aka fi sani da Yusufu Gizori, ya ce su kan ba su yarda da dokar ba.
Wallahi ba mu ji dadin dokar nan ba, don dokar nan mu ba alheri bane a gare mu, gaskiya takurawa ne.
Baka ganin cewa wannan doka za ta hana rigima tsakanin makiyaya da manoma a nan jihar Oyo?
Hana fitina tsakanin manoma da makiyaya, dama mu ba mu da wani matsala a nan jihar Oyo tare da manoma.
Wani mataki za ku doka?
To har yanzu dai muna ba gwamnatin jihar Oyo hakuri, don Allah su dube koke-koken mu da muka mika masu dokar nan. don Allah don Annabi muna roƙon gwamna kar a kafa dokan.
Shi ma shugaban kungiyarin Miyeti Allah na jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ta bakin wanda ya wakilce shi a wurin taron ya tutsu da dokar.
Ni sunana Alhaji Hassan Muhammad Fasala, ni zai magana da yawun ciyaman Miyeti Allah. Wannan mataki dama mun nuna masu matsala ne gare mu, matsala ne gare mu, kuma ba zai yi gare mu ba.
Kana hin ba ku yarda ba kenan?
Ba mu yarda da shi ba, ko kadan ba mu yarda da shi ba.
To wani mataki za ku dauka idan har an kafa wannan doka?
Mataki dai za mu matakin doka, kai kotun koli in Allah ya tsaya za a je sai mu je da su.
Sabon shugaban kungiyar gan Allah a yankin Isayin ya ce zai nemi zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma.
Sunana Hassan Abubakar. Eto ni na farko ina so in sa adalci ga makiyaya ga manoma, za mu hada kanmu yanda za mu samu zaman lafiya tsakanin mu makiyaya da manoma.
Rakunan Fulani da na halarci taron gaggawar sun ce ba su yarda da dokar hana kiyon ba a fadin jihar Oyo.
Ni ne Sarki Finali Dosai, ni makiyayi ne.
Kun yarda da wannan dokar za a kawo?
Za mu yi magana akan yawon shi a maya, ba mu yarda ba, ba mu yarda ba, ba mu yarda ba.
To saboda me ba ku yarda ba?
Don zai kawo mu matsala.
Wace irin matsala?
Ba mu gadi wannan ba, a tsare dukiya ba mu gadi wannan ba, ba mu yarda. Yawo inda muka gada, inda ya ga me mu duk mu je a kiyaye dai zaman lafiya dai.
Inspector ɗan sanda Moses Ishaya shine ya wakilci baturen ɗan sanda mai kula da yankin na Isayin.
A madadin shi DPO wanda ya turo ni cewa ni in kasance don shi bayanan ya aike ni in zo na tare da ku. Ina roke ku akai wannan doka, ina roke su makiyayi su Fulani duka a nan Isayin cewa zaman lafiya shine muke so. Idan har kuna da damuwa akai wannan doka, tunda kuna Allah ya sa kuna da manya, ku bari manyan ku su ji ra'ayinku saboda gwamnati ta ji.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuwa gaida Hassan Umaru Tambuwal. A duk lokaci da aka yi maganar yaƙi da ta'addanci a Najeriya, sai ka ji mahukunta na cewar sun ɗaiɗaita ƙungiyar Boko Haram, amma mutane a ƙasa kuwa suna ganin akasin hakan. Sanata Ali Indimi, wanda ya fito daga yankin arewa maso gabashin Najeriya da ya ta fama da ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram, ya yi ƙarin haske.
Eto alhamdulillahi, gaskiya abin da shugaban ƙasa ya yi abin da za a yaba ne. Abin da kuma muke so in muna ganin haka, to yana sa mu samu hope da jama'anmu. Sai dai har yanzu sojojin da suke ƙasa da abin da aka ware musu a bana a cikin kasafin kuɗi, har yanzu muna kokawa cewa yayi kada. Muna cikin yaki ne fa, kamata yin ana cikin yaki, komai za a bari sai an kashe wutan yaki din nan tukuna. Don komai za ka yi ma jama'a in ba sun samu kwanciyar hankali ba, musamman arewaci masu gabas? Yanzu muna cikin zaman ɗanɗan na gaske, don wayannan da fari da muke gani kamar an yi ƙasa da su, yanzu kuma suna sake kawo, suna kawo yunkuri, suna kawo hari, ba ma mafarin fula kawai ba, har da sojojinmu ana kai musu hari. To kamata yi yanzu a sake mai da hankali fiye da na da, a tabbata cewa an murƙushe wannan abun, an kawo shi ƙarshe. Kuma ga wayansu wannan tashe-tashen hankali, sace mutane, banditry da yake faruwa da irin wayannan, to barazanar da ake wa zaman lafiya, to ya kamata a juya hankali zuwa wurin a dauki mataki tsatsawa. Ko me za a yi, ko ina za a nemo kuɗi, a tabbata cewa an samu zaman lafiya.
Kana ganin akwai wani yunkuri daban da za a iya yi ne na yanzu da zai taimaka wajen shawo kan yakin?
Abu uku muka faɗa za a yi. Ɗaya, a yi ƙarin gaggawa na sojojin da za su yaki wannan, don har yanzu sojojin da suke kasa sun kasa. To ko da za a yi irin na lokacin da aka yakin Biafra ne, a lokacin an ɗaga numbin sojojinmu 250,000 da sama da shi, to yanzu ya kamata ko da za a ɗauko wato irin civilian JTF ɗin nan, ko kuma a maharba da wanda duk sun isa su zama soja, dai a kawo su musamman don sojojinmu na wanda ake ƙasa yanzu. Yadda suke in sun je sun kore Boko Haram, to sai a wayancin da za a ɗebo su, sai a aje su su kula da na kasa wayannan kuma su yi gaba. To kuma in za su yi wannan yaki kuma su suna da jirage mai saukar angulu akalla kace 10 ko 20 wanda yana tafiya da su kamar yadda sojojin kasa suke tafiya. Kuma sojojin Air Force suna nan suna biye da su. Na biyu kenan. Kuma kayan yaki da suke da shi kamar armored vehicle wanda light wanda suke tafiya da shi. Ya kamata a kara musu da motoci din da suke amfani da su da bulletproof da helmet da kaya dai wato yakin nan dai a sa mar hankali fiye da yadda aka sa yanzu. Shugaban kasa yana iyakan kokarin sa amma a san cewa ana cikin yaki ne ba wai ana so a yi maintaining zaman lafiya ba. Yaki ne za a shiga a je a yi shi da gaske a karasar da shi kowa ya sani cewa ya kare. Ba abun da za a yi musu yau sojoji su ce a ya kare mu da muke kasa mu ci a da saura wani su ce yayi bai yi ba wannan duk musu din nan ya kamata a kau da shi a saha hankali talaka ya samu ya je gona ya samu walwala ya nemi abin da zai ci sa'anan sai a yi tunanin kuma gina muhallin da suka riga suka lalata da makarantu da sauransu a yanzu fa da kadan da kadan shekara 10 a Borno akwai yaran da ba su tafi makaranta ba.
To ga Allah ya kyauta a gaida Madina Dauda da wannan tattaunawa da Sanata Ali Indimi. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa kuma kada ku manta za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tun bayan darewarsa kan karagar mulki a shekarar 2015 yayi tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare su 51. Shin wai kuwa kuna ganin Talakawa sun ga alfanun wannan tafiye-tafiyen? Amma kamun mu buɗe layin mu bari mu shakata da wannan faifan. To masu saurare wannan faifan namu na yanzu ba zai ba mu dawa ba. To yanzu bari mu taiga shirinmu na kira.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga garin gwamna wa muke da shi a Kaduna.
Assalamu alaikum Rabiu mai manja da kanwa da kan dare.
To Malam Rabiu muna jin ka.
Gaskiya wannan da zai tafiye ya fi yawa ta zai tafiye nan tsakanin Allah kullun shugaban kasa ba shi a kasa. Kuma abubuwan nan sai dai a ji a yi rubuce-rubuce a dawo a ci ainihin kaza ban ga komai ba har yanzu. To babu ta gaskiya kamata ta tafiye nan a bar shi a kai tsaya kula mana da kasan mu.
To kana dafin kenan.
Alaka ba shi shawara.
To kana ganin kenan Malam Rabiu ku talaka ba ku ga alfanun wannan tafiye-tafiyen ba kake nufi?
To ina mu gani kuwa me mu gani? Ba abin da gani tsakani da Allah tafiyan dai suna musu amfani su ita. In ma suna cin modan tafiyan to ba talaka ba ne. Amma talaka dai komai ba tsakani da Allah. Har yanzu da sake. To da haka ne muna fata Allah dai ya mishi jagora ya ba shi mashawarta na gari amma da kyan ba a miyeri. Assalamu alaikum Rabiu mai manja da kanwa da kan duniya.
To mun gode Malam Rabiu wake magana waye na kan na gaba.
Sunana Usman Tanimu mai radio TV Bubban Dodo Zaria Kaduna sai tare da Najeriya.
To Malam Usman muna jin ka.
To alhamdulillahi a ni barin ce tafiye-tafiyen nan bai da fa'ida ba domin an ce na zaune bai ga gari ba dole ne idan tafiye-tafiyen nan zai zamo mana alheri a ƙasar mu wajibi ne a yi shi shine za a iya ƙara sadar da zumuntoci yanda za su ce fahimta dole zamantakewa na duniyan nan ka ba da gishiri a baka manda ni a nawa har sashen ke muke ganin in zai yiwu ya zama mana alfanu to wannan tafiye-tafiyen yana da kyau ba za a kira shi ciwon baya da kyau ba ni a nawa har ƙarshe kenan da fatan Allah shi
mana gode Malam Usmanu. To bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger.
Kuna tare da Zahiru yankin Hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim ko za ka kashe rediyon ka?
Na ce kuna tare da Ibrahim yankin Hula a garin Mai Gode a Kimba.
Muna jin ka Malam Ibrahim rediyon nan sai ka kashe shi.
bana kusa da rediyo ne a ra'ayina gaskiya ne abin da zan gaya ma ƴan Najeriya ƴan uwana
Malam Ibrahim ko ka kashe rediyon ko ka matsa daga inda rediyon yake
yawa bana kusa da rediyo bana kusa da rediyo
to
sai dai ga ma ƴan Najeriya kawai hakuri da abin da ke kasancewa domin saboda duk da sheki sai da zai duk wata shawara da zai nema ɗan Najeriya Allah hore masu ilimi da hazaka ko anan ma kai zai tsaya a shawara abin da za a yi kasan mu ta ci gaba amma na ya cewa ya zama bannan duke kasa ne kawai abin da ke gani kenan
to mun gode Malam Ibrahim wa muke da shi a kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam Alhaji Musa muna jin ka. To barka ka dai Alhaji Musa.
Sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Muna jin ka.
To ni kaga inda anawa ra'ayi ne irin wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi da an hakura da su an tsaya an gyara tituna. Ko tituna guda 20 aka gyara a Najeriya ina ganin da an fi samun ci gaba. Saboda kaga idan aka gyara titin nan fa me kuɗi zai hawo, talaka zai hawo. Wanda ma ba dan Najeriya ba zai zo ya hawo zai tabbatar da an yi tituna amma shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya sauka a mulkin nan mu ne dai muka tallan shi mu masoyan shi ne amma babu abin da zamu iya nuna wanda zamu ce ga wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi yanzu tituna daga Kaduna zuwa Kano yanzu kidan ka dauke shi kaga ai shugaban kasa baban gida ne yayi yanzu har duniya san da idan muna kallon wani titin har akwai wani da muke cewa kamar da kallon baban gida tsakanin titi da titi to duk ba abun a tuna da shi bane to shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi bai da wanda za su ba shi shawara wanda zai irin waɗannan abubuwan wanda al'umma za su gani bayan ya sauka ya kamata a canza shawara na wara yake na tashi
daga to mun gode Alhaji Musa muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna kuma
Dr. Salamu alaikum
to barka ka dai wake magana
sunana Abdullahi Lala Bello tashar moda kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
to Malam Abdullahi muna jin ka
to gaskiyar magana wannan tafiya da ni dai ana ra'ayin ban san dai nan gaba ba amma gaskiya tafiyar nan da yake muwa muga komai a Najeriya ba ya babu mu sani ba nan da shekara uku da rabin da ya rage ne wannan tafiye-tafiyen da yake zamu ga alfanu to amma a yanzu gaskiyar magana mu musamman arewa mu yanzu ba za mu ce ga wani abu guda ɗaya da za mu ce Buhari ya an fara an gama ba to mu dai fatan mu Allah ya sa dai wannan kira-kira da muke yana zuwa kunnan shi kuma mashawartan shi Allah ya ba shi mashawarta na gari wanda za su ba shi haske akan waɗannan abubuwa da yake faruwa a Najeriya amma gaskiyar magana a yanzu sai dai a hankali amma muna mai fata alheri Allah ya sa dai wannan tafiye-tafiyen da ya zama alheri a Najeriya nawara ayinke da kusa shi lafiya daga Abdullahi Lala Bello tashar mota kawo a tashi lafiya
to mun gode Malam Abdullahi bari mu tafi jihar Gombe wa muke da shi a Gombe to layin na Gombe ya tsinki to har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da tafiye-tafiyen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yi zuwa kasashen ketare to muna da kira da Baucin Yakubu wa muke da shi a Bauchi Bauchi kana jina
assalamu alaikum sashin Hausa
to wa alaikum assalam wake magana
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake magana muna jin ka na Bauchi to line na Bauchi ina ganin shi ma ya tsinke har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da tafiye-tafiye da Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ke yi kusan za a ce tun hawar shi karagar mulki ya yi tafiya sau 51 zuwa kasashen ketare akwai wani alfanu da talakawa ke gani ga wannan tafiye-tafiyen nashi abinda muke so ku kira kenan to muna da wani kira daga ina ne kiran
daga Jos ne
to daga Jos wake magana
Alhaji Juji ne na jami'ar APC
to Alhaji Juji muna jin ka
wannan tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari yake to ya kamata ma yayi so 150 ne ba ma so 50 ba
to
tafiya ce mai ma'ana
to kamin tare Juji ko zaka kashe rediyon nan naka
to burin kashe
yawa
hello
yawa muna jin ka
nace wannan tafiya ce mai amfani duk tafiyar da zai yi ba wai yana tafiya bane na ganyen sodi tafiya ce mai amfani da yake kawo ma kasar nan ci gaba kuma yake kawo ma Najeriya mutunci da mutuncin Najeriya ya fadi a idanun duniya. Yanzu mutuncin Najeriya ya saboda shugaba Muhammadu Buhari, mutuncin Najeriya ya dawo. Kuma a matsayina na arewa da dan jihar Bauchi, abinda shugaban kasa ya mana na man fetur.
To mun gode a Juji. To bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Salamu alaikum daga nan Dindawa.
To muna me suna?
Alaraba Ammani Dindawa.
To malam Balaraba, muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya in dai ra'ayi ne ake yi, da ra'ayi na na tabbatar da cewa yanzu dai kan wannan lokaci da ake yin tafiye-tafiye bai dace ba. Ya kamata a ce shugaban kasa ya tsaya domin neman gyaran wannan abubuwa da suke tabarbarewa su lalacewa.
To mun gode malam Balarabe, ya kar abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan lokaci. To masu sauraro, gobe ma rana ce, za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sabon shugaban hukumar kwallon kasar Ghana, Court Africa, ya sha alwashin soma aiki nan take kuma ga dangadan domin dawo da martabar hukumar da kuma bunƙasa sha'anin kwallon kafa a kasar ta Ghana. An rantsar da Afirka a wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu a ranar Juma'ar da ta gabata, bayan ya lashe zaben da aka gudanar na shugabancin hukumar, wanda ya biyo bayan cece-kucen zarge-zargen ayyukan cin hanci da rashawa a hukumar, lamarin da ya kusa gurgunta sha'anin kwallon kafa a kasar. Kasar Masar ta sake gayyatar shahararren dan wasanta Muhammad Salah domin fafata wasannin neman gurbin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a watan Nuwamba mai zuwa. A can baya dai kocin kasar Hossam Al-Badri ya hutar da Salah a wasan sada zumunci da kasar ta yi galaba akan Botswana da ci 1 da nema a farkon wannan watan. Haka kuma an kira dan wasan gaba Muhammad Abdul Mumin karon farko tun bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha. Dan wasan gaba na kungiyar Chelsea ta Ingila, Christian Pulisic, ya ce yanzu ya sami kwanciyar hankali taka leda a kungiyar jim kadan bayan ya zura mata kwallaye har uku a wasan da kungiyar ta doke bolle da ci 4-2 a karshen mako. Pulisic dan kasar Amurka mai shekaru 21 ya kama wa Chelsea zunzurutun kudi dala Amurka miliyan 74 sa'ada ta sayo shi daga Borussia Dortmund a kakar wasanni da ta gabata. Farashin da wasu da dama suka ji ya yawa a wancan lokacin. Pulisic ya kasance matashin dan wasan Chelsea na farko da ya zura mata kwallaye uku a wasa daya. A bangare daya kuma, mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya ce ya ji yar sa'ida a rayuwarsa sa'ad da kungiyar ta sami nasara a wasan gasar Premier a wajen gidanta akan kungiyar Norwich a karon farko a cikin watanni 8. Kocin mai shekaru 46 ya ga haske a makon da ya shige tun daga kunnen doki da Liverpool, da kuma nasarar da suka yi akan Belgrade a wasan gasar Europa. Nasarar da kungiyar ta samu a wannan makon ya daga ta saman teburin gasar Premier daga matsayin ta 15 zuwa ta 7, tare da tazarar maki 15 da Liverpool da ke saman teburin gasar. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
A gaida na Sanyin na da labaran wasanni, yanzu kuma bari mu je gaba ba don ya bamu labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yau Litinin ya nuna murnarsa na nasarar kai farmaki da sojojin Amurka suka yi akan shugaban kungiyar IS Abu Bakr al-Baghdadi a Siriya a ƙarshen makon jiya. Suka gangantar da shi kuma suka kashe shi. Trump ya faɗa wa shugabannin 'yan sanda a wani taron Chicago yana mai cewa ya mutu kuma a wulakance. Na tabbatar muku bai mutu jarumi ba. Shugaban na Amurka ya ce da ya kamata an kashe Baghdadi shekaru da dama, kuma wani shugaban ƙasa ne ya kamata a ce shi ne kashe shi. Ya ce Amurka na rike da dubban 'yan ISIS da ake rike da su a gidan yari, kuma ana sa ido sosai a kansu. Wani tsohon hadimin tsohon babban jami'i a kan tsaron ƙasa a fadar White House ya ƙi bayyana a gaban majalisa ya ba da bahasi.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada ya kuma ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan namu na wannan dare Mr. Greg Bones. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.